Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar Talata 9 ga watan Yuli shekara ta 2019, kuma cikin shirin za ku yi cewa yayin da jami'ar koyo daga gida da ake kira Open University ke cigaba da samun farin jini a Najeriya, za mu ji ɗan takaitaccen tarihin ta inda ta fara a ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa ƙasar Kamaru ta ce wasu 'yan ƙalilan ne kawai daga cikin 'yan gudun hijirar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ɗin nan suka amince su koma ƙasarsu, duk kuwa da wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma. Sai kuma shirin a dawo lafiyar Baba Yakubu Makeri zai gabatar mana, daga nan kuma sai shirin jaridan Jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015. Hukumar ta sa ido kan harkokin nukiliya ta faɗa a jiya Litinin cewa jami'anta sun tabbatar Iran ta zarce ingantarwa da aka kayyade mata na kashi 3.67 cikin 100 da zimmar hana kirkiro makaman nukiliya a madadin ɗage mata takunkumin nukiliya. Bata bayyana takamamman adadin zarce iyakar da Iran ta yi ba. To amma kafar labarai ta AP ta rawaito mai magana da yawun hukumar makamin nukiliya ta Iran na cewa Iran ta tace sinadarin uranium har zuwa kashi 4.5 cikin 100 zalla da safiyar jiya Litinin din ne. Iran ta ce akwai yiwuwar ta ci gaba da inganta uranium zuwa kashi 20 cikin 100. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara mu'amala da jakadan Birtaniya Amurka ba, bayan da jakadan ya kwatanta Trump ɗin da daƙiƙi matsoraci kuma mara ƙwarewa, sannan gwamnatinsa kuma rikitacciya da babu kamarta. Ni ban ma san wannan jakadan ba, abinda Trump ya faɗa kenan game da jakada Kim DeRoch. Ya ƙara da cewa to amma ba a san shi ko kulawa da shi a cikin Amurka. Yayin da muryar Amurka ta tambaya fadar White House ko sun rubuta wa ofishin jakadancin Birtaniya wasiƙar martani, sai fadar ta White House ta ce a tuntuɓi ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wadda ita kuma ta ce a koma ga fadar White House ɗin. A halin da ake ciki kuma ƙasar Birtaniya na ta faɗi tashi wajen gano waɗanda suka kwarmata wannan sakonnin harkokin diplomasiyya na Darod, kama daga Washington zuwa ƙasarsa Ingila. Jiya Litinin an zargi Jeffrey Epstein, wani hamshakin attajirin Amurka mai alaƙa da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane, da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai, baya ga lalata 'yan mata ƙanana. A cikin tuhumar da ake yi wa Jeffrey, wani lauyan gwamnatin tarayya a New York, Geoffrey Berman, ya zargi Epstein da biyan 'yan mata ɗaruruwan dala sun tuɓe kayan jikinsu ko kuma wani ɓangaren jikinsu suna yi wa mutane tausa, kuma hakan ayyuka ne na karuwanci da ke ƙara yawa a cikin katafaren gidansa da ke New York da kuma wurin shaƙatawarsa da ke gaɓar tekun Florida. Lauya mai shigar da ƙara ya ce Epstein ya saba biyan kuɗaɗe ga waɗannan 'yan mata da yake bautar da su, waɗanda wasu 'yan cikinsu 'yan shekaru 14 ne da ake ɗaukar su aiki, alhalin shekarunsu bai kai na aiki ba. Kuma yana take haƙoƙinsu tun daga shekarar 2005 zuwa shekarar 2006. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Ƙungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabab ta hallaka mutane 18 tun ranar Laraba, adadin da ba a saba ganin ƙungiyar ta kashe ba, wanda ke fuskantar matsin lamba daga hare-hare ta sama da Amurka ke kai mata. A ranar Lahadi ne 'yan bindiga suka kashe mutane 4 a garin Jamam da ke kudancin, bayan da alƙalin kotun Al-Shabab ya same su da laifi. Sun harba bindiga tare da kashe mutane 2 da ake zargi sojojin gwamnatin Somalia ne da wata mata da ake zargin 'yar leƙen asirin ƙasar Kenya. Ce, 'yan bindigar sun bayyanar da matar mai shekaru 20 da suna Iqra Abdi Adin. Sai daga ƙarshe hukumomin Afghanistan sun ce sun kama mutane 4 'yan ta'addan IS, ciki har da wani malamin jami'a a Kabul. Wannan kamin na zuwa ne a yayin da kwana-kwanan na aka samu rahoto cewa wannan ƙungiyar ta'adda ta Gabas ta Tsakiya ta sake haɓaka zuwa wata aba mai zama babbar ƙalubale ga tsaro ga sojojin da Amurka ke goyon baya waɗanda ke ƙoƙarin takama Taliban birki. Hukumar leƙen asirin tsaron gidan Afghanistan NDS a takaice ta ce waɗanda ake zargi na samowa IS mayaka tare da kuma shirya hare-haren ta'addanci a cikin wajen birnin.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da jami'ar koyo da gida da ake kira Open University ke ci gaba da samun farin jini a Najeriya, shugaban jami'ar Farfesa Abdulla Uba Adamu ya zanta da abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu, inda ya bayyana mata yadda ma wannan jami'a ta fara.
Ita wannan jami'ar ba sabuwa bace, an kafa ta a 1993, wato 1983. A lokacin da aka kafa ta, shugaban jami'ar sunansa Professor Afolabi Ojo. An kafa ta a lokacin Shehu Shagari, mulkin marigayi Shehu Shagari radiyallahu anhu, saboda mutum ne mai kirki, mutum ne wato wanda ya damu da ci gaban Najeriya. A cikin alƙawarrukan da ya dinga yi a lokacin da yake neman zaɓe, ya yi alƙawarin cewa dole a samu wa 'yan Najeriya hanyoyin da za su samu ilimi ba tare da sun je rufaffiyar jami'a ba, amma kira rufaffiyar jami'a, jami'a mai katanga, mai garu, inda za ka je ka zauna. To, ɗaya daga cikin abin da ya yi bayan ya zama shugaba shi ne ya kafa kwamiti wanda zai aiwatar da wannan alkawari da ya yi na zaɓe. To, kwamitin a ƙarƙashin Professor Afolabi Ojo ne, wanda ke a lokacin yana University of Ife, wacce yanzu ake kira Obafemi Awolowo University. Suka zauna suka yi daidai abubuwan da za su yi ta yi, daga baya suka fito da wani tsari na kafa jami'a. Gaskiyar maganar jami'ar an kafa ta ne a wannan lokacin saboda ma'aikata. An lura cewa ma'aikata su suke buƙatar su samu ilimi na gaba, to amma matsalar mulin aikinsu ba za a ƙyale su su tafi su je su shekara 2, shekara 3, shekara 4 su gama digiri ba. Shi ne sai aka ba su dama, aka ce su dinga zuwa suna yin wannan karatun. Abin da aka fara yi da aka kafa jami'ar shi ne aka buɗe cibiya, saboda jami'ar ba guri ɗaya take ba. Sai aka ce a kowace jiha za a buɗe mata cibiya. Wannan cibiyar ana kiranta study center. Idan aka buɗe cibiyar, sai a naɗa director ko kuma study center manager, wanda shi ne zai dinga kula da ɗalibai a wurin. Idan mutum yana nisan a ɗauke shi aiki a jami'ar, a ɗauke shi karatu a jami'ar, zai je wannan cibiyar ne, zai cike form ɗin da zai cike, ya biya kuɗaɗen da zai biya, to sai a ba shi abin da kira course material. Saboda ba wai a aji ake zama ake koyar da mutane ba, a'a, suna da farfesoshi wanda suka zauna suka rubuta lekcocin. To, lecture maimakon a lafazantar da ita, sai aka rubuta ta, saboda sai aka ba da lekcoci a ƙananan littattafai. Wannan ƙananan littattafan su muke kira course study materials. Sai a tattaro su gaba ɗaya na kwata-kwatan da za ka yi, sai a baka, sai ka tafi ka. To, ba za ka ƙara dawowa ba sai ranar da aka zo yin jarrabawa. To, a lokacin 1983, Najeriya ba ta kai wani babban matsayi na ci gaban hanyoyin sadarwa ba. Abin da ake amfani da su ma a lokacin cassette ne, wanda suka tsufa suka ji wannan hirar za su tana da TDK, Sony, Bass, to da ire-iren wannan cassette aka dinga amfani da su, ko a sa a kongomemin VHS video ko Betamax video. Aka shiga yarjejeniya da National Television Authority, wato NTA, cewa za a dinga aiko da lecture ta hanyar NTA. To, amma da ka fara kallon lecture ɗin, sai a ɗauke wuta. lokacin kuma mutane ba su da kuɗin da za su yi generator wayannan kananan generatorin ba su ma fito ba a lokacin ko da sun fito ma sai wani da wani ne da iya sayan su to saboda haka abin aka ta samun wato matsaloli kalubale amma duk da haka professor Opalabi Ojo bai hakura ba ya ci gaba da tallata jami'ar ya ci gaba da rurrufe jami'a kafin kice kobo an samu dalibai sun fara shigowa amma ma'aikata saboda su ne suke da lokaci saboda haka ba wai zuwa zaka yi wani guri a yi maka lecture a kai da kanka da ka karbi sai da materials din sai ka koma office idan ka gama cike-ciken fara danka kana da lokaci sai ka zo na karanta abin da ka karanta idan mata aure ce tana gida sai ta samu dama ta karatunta to haka aka fara
Shugaban Jami'ar Open University kenan a Najeriya Farfesa Abdullah Uba Adamu a tattaunawarsa da abokin aikin Alheri Gras Abdu. Kasar kamar ta ce wasu ƴan kalilan ne kawai daga cikin ƴan gudun hijirar Jamhuriyar Afirka ta tsakiyar din nan 285 suka amince su koma kasar su duk wanda wata da yaje ne zaman lafiya da aka cimma a watan Fabrairu da kuma kwashe watanni da aka yi ana tattaunawa tsakanin kamar da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Kan cewa ƴan gudun hijira sun ce ba su da kwanciyar hankalin da za su koma gida. Ga fasarar rahoton Moki Edwin Kinzega.
An kashe mijin Florence Yawombi mai shekaru 49 a wata musayar wuta da aka yi tsakanin ƴan awari da sojojin gwamnati a garin Mingala na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya shekaru 4 da suka gabata. Ta gudu zuwa kasar Kamaru domin kare lafiyarta inda ta zauna a matsayin ƴar gudun hijira tun wancan lokacin.
J'ai le diplôme mais je peux pas travailler quand je pars chercher le travail quelque part là personne ne peut me prendre.
Ta ce ta kwashe tsawon shekaru 3 da suka gabata tana karatu a Yawundi domin zama ma'aikaciyar tafi da kuɗi da ake kira a kanta. Idan ta koma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ta ce ba ta da masaniyar ko za ta sami wani aiki mai kyau. Ta ce ta gwammace ta rika sayar da ruwa da lemu ga ɗaliban jami'ar Yawundi, inda akwai zaman lafiya da za ta kula da 'ya'yanta uku. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na fama da tashe-tashen hankula tun shekarar 2013. A lokacin da 'yan awarin Saleka, wanda akasari musulmi ne, suka kawar da shugaban kasar wancan lokacin. François Bozize wanda nan da nan ya janyo martani daga mayakan Kirista a watan Fabrairu hukumomi suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan bindiga 14 biyo bayan tattaunawar da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya a Khartoum an yi tsammanin hakan zai kai ga kwanciyar hankali da zai kai ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kasar Kamaru da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya kan 'yan gudun hijiran Afirka ta Tsakiya da ke kasar Kamaru su koma gida. Amma zuwa yanzu 'yan gudun hijira 6,000 ne kawai suka amince za su koma kamar yadda Yawombe take komawa Afirka ta Tsakiya tana mai tsoron tashin hankali a wasu yankunan kasar da yaki ya daidaita. Vivian Baikuwa ita ce ministan harkokin jin kai da sasantawa ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ce kasar ta tana buƙatar 'yan kasar su koma gida domin su taimaka wajen farfado da kasar. Ta ce tana sake faɗa wa masu kishin kasar waɗanda suka amince su koma gida cewa za a ɗauke su da muhimmanci. Kuma kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya za ta kare su da kuma yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu. Wakilin kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a kasar Afirka ta Tsakiya, Buti Kale, ya ce tashin hankalin ya ragu tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar zaman lafiya, musamman ma a yankin yamma da kudu maso yamma na Afirka ta Tsakiya.
One would not say everything is perfect, but one would say that for all those who are
ba dai za iya cewa komai na gudana yadda ya kamata ba, amma kuma wani zai iya cewa ga dukkan waɗanda suke shirin komawa akwai damar da za a iya mayar da kowa yankinsa na ainihi. Amma da yawa daga cikin ƙungiyoyin 'yan bindigar sun ki amincewa da Majalisar Ministocin Shugaban Ƙasar Faustin Archange Touadera saboda shi da dai kaɗai cikin ƙungiyoyin 'yan bindiga 14 da suka saka hannu a cikin yarjejeniyar. Masu shakkar yiwuwar yarjejeniyar Afirka ta Tsakiya sun yi nuni da irin yarjejeniyar da aka samar a shekarar 2014 da 2015 da kuma 2017 waɗanda nan da nan suka ruguje. Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan Afirka ta Tsakiya sama da 600,000 ne har yanzu suke zaman gudun hijira a ƙasashe makwabta, yayin da sama da mutane 650,000 suke zaman gudun hijira a cikin ƙasar.
Baba Yakubu Makyari kenan da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzika. Kafin mu kai ga shirin na gaba, a shakata da wannan waka.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tukar asha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau tukar asha kwaya tukar asha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matarka baya sha matarka ba ta sha yayanka baya sha bai sa ka sha kwaya tukar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kallan ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa alalace kwaya ku saurara kwaya ku ba sha dai
to Allah ya ji kan dan Maraya Jos har yanzu dai ina tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu augun muke cewa karfe 3 da minti 16 na dare ga shirma na gaba
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makyari ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A hirar mu ta baya da Isa Ali na kungiyar Vald mai fafutukar kiyaye hatsari a birnin Accra ya mana bayani akan irin matakai da hukumomi a Ghana suke dauka na hana amfani da wayar hannu yayin tuki kana ya fada mana irin gangami da su kungiyoyin jama'a suke yi wa direbobi da kuma irin gargadi da suke yi wa fasinjoji cewa kada su yarda direbobi su dau waya a lokacin da suke tuki idan direba yake saurare su to su shaida wa ƴan sanda dake kan hanya na tambayi Isa Ali ko an fara samun saukin wannan al'amari duba da irin waɗannan matakai da hukumomi ke ɗauka da kuma gangami da su kungiyoyin jama'a ke yi.
Gaskiya na ce muna don kokarinmu amma yanzu haka bai iya ce kamar gaskiya mun ci karfin wannan matsala saboda kaga yan sandar da muke da shi ba da yawa haka bane ka gane mun ka duba hanya-hanya ganshin-ganshin sai mu same shi kuma akwai wani lokaci kaga jama'a sun san inda yan sanda suke matuki mun sun ka kusa da inda yan sanda suke sai kaga sun ajiye wayan nan kasa a cikin mota mun sun ka wuce yan sandan sai su koma su doki ka gane sai wannan matsala dai gaskiya muna fuskantar shi sosai sai shi muna dai duba gaba irin kokari da za a yi kuma da karantarwa saboda kaga akai mutane kotu wannan ka dai zai magantar da wannan amma muna son jama'a su gane irin cututtukan da ke ciki in kana tuki kuma kana tsira kan waya in sun ka gane irin matsalan da sharrin da ke ciki za su sake halayyansu don in ka sake halinka kaga mun samu ci gaba sosai saboda bature wai behavior change ne in ka sake halinka sai kaga mun samu ci gaba sosai
to za iya ce wannan dabi'ar amfani da wayar salula yana cikin abubuwan da ke haddasa mutuwa a lokacin da aka hatsari
kaga waya yana da sai ce yana da muhimmanci kaga ne abin alhairi ne amma kuma an zo wurin hatsari kuma gaskiya yana kawo mana hatsari kan titi da dama saboda dai yiwa mutum sai mu ce ya kasa hankali sai mu ce
ya raba hankalinsa
kana kan waya kuma yana kan titi ba daidai bane saboda kaga wani ma wani matuci ma na zuwa sai mu ce daban ta kamar ka kai mu ce foko ne saka kaga ni ci janshi wani na zuwa a gefenka kaga kana tsira kan salula ba za ka gani ba kaga ni saboda shi mun kadu da cikin mota an kai mana ma driving mirrors mu akwai wanda ke waje kan kofa sannan akwai wanda kuma ke ciki saboda kaga wanda ke bayan ka zuwa kuma kaga wanda kuma ke gefenka zuwa hannun daman ka da hannun hagunka duka saboda shi aka yi mana wannan driving mirror amma sai kaga zai yi kana kan waya kana tsira kan waya ka iya ka duba bayan ka ka duba gaban ka kaga asara ne dai wasu an rashin rayu ka gaskiya kan wannan tsira kan salula
kana ga za iya zo a samu sauki wannan abu kuwa
insha Allah za iya a samu sauki kaga technology da muke da shi kaga
wato fasahar da kuke da shi
wani lokaci ha muke da shi yanzu sai kaga kamar akwai wasu shirin da sai mu ci aima wasu masallataiya in kana rike da salula kash waya kenan ka shiga masallaci ko ya an kai kiranka kaga wayar nan ba ta ansa ba ta magana kaga ne saboda irin nahuran da an ka aje cikin wannan masallataiya saboda shi dai mu dai roko muke yi dai muna duba gaba zai kai wani lokaci ma in kana cikin mota irin shirin da za su cikin mota in kana cikin mota ma in ai kira ma ka ta shiga ka gane in kiran ba ta shiga ba ai ba za ka duci waya ba kaga wannan ya ka mana ya rage mana hasari kan titi yasu in ka fita cikin mota sai ka amfani da wayanka muna duba wannan amma to komai dai fanin mu samu sauki wanda lamari mu dukkanmu mun da muke amfani da mota mu fasinjoji da mun da muke da motoci ya fi mu kula sosai ya so mu kiyaye tsira kan waya a lokacin da muke cici.
Menene shawaranka zuwa ga hukumomi da suke kula da wannan abin saboda su sa ido sosai da sannan kuma su direbobin kuma su kiyaye ko kuma su daina wannan dabi'ar?
Shawaran nake da shi ne na farko mu jama'a mu kula da rayukanmu na farko kenan saboda gaskiya mutum in ka mutu ka mutu kenan sannan na biyu kuma kaga kamata ne gwamnati kuma ta yi kokari in ya so a samu mana wani na'ura kaga kamar yanda yanzu haka muke da shi mutum ya sha giya yake cici kaga za a iya a gane irin adadin giyan da ne shi ya sha kaga ne sannan na biyu kuma akwai wadanda kuma wanda ke tuci da gudu ya wuce speed limit kenan wannan kuma muna da speed gun da ke iya kulawa da wannan sannan kuma muna duba kuma a duba yanda za a yi a samu technology kenan na wurin da za a iya amma magance wadannan ababen iya so mutum na cikin mota ma yana amfani da salula ko dan sanda ma na nisa zai iya ya yi amfani da wannan na'ura ya gane cewa kamar cikin motar da ana tsira kan waya kuma mun san za a iya yi ne.
To duka iya abinda zamu iya kawo muku kenan a wannan mako sai kuma sabon mako za ku ji mu dauke da wani shirin a madadin bakon namu Isa Ali na kungiyar Val da ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shiri Baba Yago Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To amman baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da shirin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Taron kolin shugabannin kasashen Afirka da aka gudanar a ƙarshen mako a birnin Yamai na kan gaban labaran da suka dauki hankalin jaridin Jamhuriyar Nijar a wannan mako. Jaridar Air Info na cewa yarjejeniyar kasuwancin bai daya da kasashen suka saka wa hannu a yayin wannan taro wani babban ci gaba ne da ke bada damar so mu zartar da abubuwan da kungiyar ta kuduri aniyar aiwatarwa kafin shekarar 2063. Jaridar Le Canard de Chine na cewa Jamhuriyar Nijar ta ciri tuta a yayin wannan haduwa a bisa la'akari da kasuwannin baje kolin da aka bude domin baiwa tawagogin kasashen Afirka damar ganewa idanuwansu albarkatun da Allah ya hore wannan kasa. Matakin da a ɗaya gefe shugaba Isu Muhammadu da Prime Minister Birjira Fini suka ce hanya ce ta shigar da 'yan Nijar tsundum a sahun wannan sabuwar tafiya. Jaridar Le Canard Amphiri na cewa ƙasar Faransa ta fara yunkurin ɗauke sansanin sojanta daga filin jirgin saman Jore Hamani na Yamai. Mafari kenan da hukumomin Nijar suka ci bashin banki don gina filin jirgi a garin Tilaberi. Jaridar ta ce Faransar ce ta nuna ba ta jin daɗin makwabtaka da Turkawan da ke kula da filin jirgin saman na Yamai. Sabili kenan ƙasar ta fara shirye-shiryen kwashe komatsanta don komawa nesa da idanuwan Turkawa. Jaridar Lanketer ta bayyana cewa a yayin da shugaban jam'iyyar Model Lumana ya jaddada aniyar shiga zaben shugaban ƙasar Nijar na 2021 wani rikicin shugabanci ya barke a reshen jam'iyyar na yankin Yamai, inda wani taron da aka gudanar a ƙarshen watan jiya ya zabi Seni Mereda a matsayin shugaba. Alhali tun a tsakiyar watan Maris din da ya shige ne, magoya bayan jam'iyyar a ƙarshen taron su suka sanar da damƙare gamar jam'iyyar a hannun dan majalisa Sumana Sanda, abinda ke nunin yunkurin sasanta bangarori da Hamma Ahmadu ya jagoranta bai yi nasara ba. Makarkare sharhin da jaridar Le Courrier, wacce yake cewa tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo mai ritaya ya kai wa shugaba Isuhu Muhammadu ziyara a ofishinsa kwanaki kaɗan bayan da wasu na hannun damansa suka gabatar da takardar buƙatar rajistar kafa jam'iyyar siyasa. Jaridar ta ce a asirce aka yi wannan ganawa tsakanin 'yan siyasar biyu, abin da ya sa ake ganin za ta yiwu sun zanta ne akan yarjejeniyar Bani Gishiri Mbaka Manda da ake zargin sun kulla a jajibirin zaben da PNDS tarayya ta lashe a shekarar 2011. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana.
Ne Alhaji Ahmadu Maye, sarkin mayun bakwai tsibiri. Mu dai mun samu kanmu a saka mai wuya a hannun gwamnan jihar Plateau ta jam'iyyar APC. Tun da mai wayo mun fara siyasa, ba mu taɓa samu gwamna a jihar Plateau, don wannan ba za mu kira shi dan fashi ba, dan kwace. Allah ya ba mu gwamna dan kwace a jihar Plateau. Wani sanatan ma da yake furgira ya fi wani gwamnan amfani.
Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amurka. Mai magana Comrade Bishir Dauda Sabo Unguwar Katsina. Dangane da aka lura da aka samu inda aka yi mu'amala da sabbin tsohon kwamishinan 'yan sanda Alhaji Abubakar Saf, to ina ganin cewa mu muna tare da shi gaskiya a kwai kuma da talakan ba mu goyon bayan yanzu ake kuro 'yan sandan jihohi. Saboda matsalolin da muke da su a jihohi. Sani muka yi ake da kwanaɗe ma kawai wanda 'yan tsohon ba su biyan albashi jiha kamar kogi wata shida ba ta biya albashi ba. Sannan kuma za a yi amfani da 'yan sandan jihohi ta hanyar da dama, ana yin musu nama da adawa siyasa, ana yin amfani da su a rikicin kabilanci da dai. Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Minshayi na garin Garbace da kawar kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. A wani hakika ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba halin da arzazzaki yake ciki ta sake shi, amma kuma kiran da muke da su ɗan ƙungiyar arzazzaki su bi doka da oda domin zaman lafiya ya fi komai. Karya doka ko duk karya ka'idar ƙasa babban matsala ce wanda take janyo damuwa, da fatan su koda su bi doka da oda domin a zauna lafiya.
Assalamu alaikum wa Amurka. Har yau dai naku ne Sama'ila Maryaci daga birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya. Har yanzu muna son mu jaddada cewa maganar 'yan sandan jiha in dai ana yi to a tabbar cewa an dai karkasa Najeriya a raba kawai, kowa ya kama gaban shi.
To mun gode ga wanda ka samu dama aiko da sako, sai a ci gaba da kira ana ajiye mana. Yanzu lokaci ne Daula Salim za ta dawo da labarai a mawannin karan a takaice.
To a takaice, hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015. Hukumar ta sa ido ɗin kan harkokin nukiliya ta faɗa a jiya Litinin cewa jami'anta sun tabbatar Iran ta zarce ingantarwa da aka kayyade mata. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara ma'amala da jakadan Birtaniya a Amurka ba, bayan da jakadan ya kwatanta Trump ɗin da daƙiƙi matsoraci kuma mara ƙwarewa, sannan gwamnatinsa rikitacciya ce da babu kamarta. A jiya Litinin an zargi Jeffrey Epstein, wani hamshakin attajiran Amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane, da laifin kafa wata harka ta safarar mata Carway.
To ma da Allah gaishe ki. Masu sauraro nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Celebrity ta ni gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Darrell Smith. Ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.